أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيوة عشرين دبقوا يقوت رمضان هجرة مأيكي عليه الصلاة والسلام شكرا تدوه ديلة أليه بولة صلاة دا بقوي رانا دا إن شاء الله وزام ورسي تفسير إننا مكي قباتر وا أولنا مسلا سينا جمعا دكي قوفا فاقا أننغا عندما سوزي على يودي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أنا الله سبحانه وتعالى yana magana ne akan wadanda a baya aya da ta gabata yake magana ya halakar da su. Anan yana bayanin sababi da dalilin da yasa ya halakar da su. A san da yake wa kan min qaryatin ahlaknaha ya kawo lafazi na qarya. A wannan aya yake bayanin ƙarya, anan ana nufin mutanen da suke rayuwa a cikinta. Shi yasa ya bar dalili na gha'iba da yake ahdaknaha sai ya dawo ma'ana shi ne fama kana da'awahum mutanen wannan alƙarya waɗanda aka halakar ba komai ne yasa aka halakar da su ba sai da'awatu iz ja'ahum ba'atuna yayin da azabanmu da yaƙi da mu ya doshe su. Illa an kalu abinda suke cewa inna kunna zalimin. A yau ne muka san da cewa mu mun kasance azzalimai da muka ƙaryata manzanninmu muka ƙaryata littattafan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. To wannan abin da suke fara ba su da wata da'awa, ba su da wani magana da za su iya bayarwa a matsayin uzuri, sai dai su yi wa kansu ikirafi da ikirarin cewa sun zalunci kawukansu da ƙaryata manzanni da annabawansu da rashin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da hukunce-hukuncensa.
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. أن الله سبحانه وتعالى ينا مغنى akan su waɗanda aka halakar sakamakon ƙaryata manzanni da annabawa da littattafan da aka ba su. To su ɗin da kuma annabawan da aka aika musu gaba ɗaya a gobe kiyama za a tambaye su. Shi ne ya ce falanasa'alanna alladhina ursila ilayhim, za mu tambayi waɗanda aka yi aike zuwa gare su. Wala nas'alanna al-mursalina, kuma za mu tambayi waɗanda aka aiko gunsu. Al'ummomin su aka yi aike zuwa gunsu aka aika musu da manzanni, su manzannin da aka aiko musu, to su ma Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su a gobe kiyama. Domin wannan rana ne wanda yake da girman gaske, domin haka ne ake fito da komai faro faro babu boye boye sai a kira annabawa a ce musu ku nemo shedunku shedun da za su tabbatar da cewa sun isar da sakonnin Allah subhanahu wataala sannan kuma idan annabawa suka nemo shedunsu to su kuma waɗanda aka aiko musu annabawan da manzanni sai a ce su ma su fito su nemi su kawo shaida a kan cewa manzannin nan ba su isar musu da sakonni ba domin haka ne akan wannan batu da ke abu ne babba cikin Qur'ani ko ina Allah subhanahu wataala yake magana a kai akwai inda Allah subhanahu wataala yana cewa فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا أقول إن الله سبحانه وتعالى يكتوى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا هكذا إن يكتوى مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس آيوي ديو إنسو ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم آيوي ديو ولن دسكي نون شوا ونن الأمة من درجة الأمة دعال لا يتيمة كنتم خير أمة أخرجا للناس لتشي ذات زوت شهيدا وثورا النباوة a lokacin da al'ummomin su suka karyata su a gaban Allah gobe kiyama sai su ce a mu ne shedu akan cewa annabawan ku sun isar muku da sakonni kaka karanta musu ayoyi a cikin Qur'ani wadanda suke tabbatar da wannan su ce ai ga annabi Nuhu ya zo walqad arsalna Nuha ila qaumihi ga annabi Hud wa ila adina akahum Hud ga annabi Salihu wa ila Samuda akahum Saliha ga annabi Shu'aib wa ila Madyana suka karanto ayoyi irin wannan a wanke annabawa da manzanni a tabbatar da cewa lalle kowanne annabi kowanne manzo ya zo ya isar da sakonnin Allah sannan Allah subhanahu wataala yazo shi da kansa yayin shaida cewa lalle ne ya aiko da manzanni kuma lalle ne waɗannan manzanni sun isar da waɗannan sakonni lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun Allah yazo yayin shaida mala'iku su ma su zo su yi shaida sannan a dawo kan al'ummomin cewa shin kun ce ba aiko muku da manzanni ba su waɗannan al'ummomi suna wani yanayi guda biyu ne akwai lokacin da suke cikin timuwa suke cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikeen sun inkarin cewa ba su kafirce wa manzanninsu ba a duniya akwai lokacin da idan aka ce musu alam yatikum rasul فَإِذْ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَتُنَكَّرَ يَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آيَةٌ دَامَ يَكْتِيَا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا فَتُنَكَّرَ haka ne wannan lamari ya zamanto lamari ne babba ranan da annabawa masu gaskiya su ma an neme su da su kawo shaida sai an tambaye su balle al'ummomi shi ne anan Allah ya kawo lam taqasani tarantuwa yace falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wallahi tallahi sai mun tambayi waɗanda aka yi wa aike walanas'alanna almursali sannan kuma za mu tambayi waɗanda aka aiko su ma na'am
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أنا الله سبحانه وتعالى يكي تنبيا دزي وقوني ينا نن يا دونا قومين أبوه اندسك أيكتا أفي أربوشي نربوتو أفي كما أمريا نمريا نفوتو أفي da abin da mutum ya aikata ko da motsawa ne da wata gaba cikin gabobin sa Allah subhanahu wataala bai bar komai ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana a wurare da dama wannan batu daga cikin wadannan wurare Allah subhanahu wataala yake cewa yake bada labarin abin da ke cikin takardun kafirai da mushrikai suke cewa ma bi hadhar kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, wanne irin takarda ne wannan baya barin abu kadan baya barin abu babba sai ya kidaya ya kidaya ya dawwana komai da komai. To kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ولقد أعصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قومي لقومي يا كداي أيك أن دعكين على خيري يا كدايا أيك أن دعكين شري. قومي لقومي يا كرقي يا سنس. الله سبحانه وتعالى ذيذو يباس الأباري أكين كيكين إليني wanda ba za a bar komai ba daga cikin abin da ka aikata. Shine ce falanqusanna alaihim bi'ilmi, za mu ba su labari abin da suka aikata a duniya da cikakken ilimi. Kuma Allah subhanahu wataala duk da yawan halitu da dukkan irin ayyukan da aka aikata na alkhairai da na sharri, ba wani lokaci ne mai tsawo zai dauka wajen ba wa mutane bayani da cikakken ilimi ba. Ya zuwa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama didda yawan mutane a mawkifi Allah subhanahu wataala zai musu hisabi, shine gaggawan hisabi ne gurgudan rabin rana irin na duniya. Kama a ce gurgudan awa shida katal za a gama hisabi, kowa dan wuta ya je wuta, dan aljanna ya je aljanna. Domin hisabin ba na dan adam bane, hukuncin ba na dan adam bane, kotun ba kotun dan adam bane, kotun Allah ne, hukuncin Allah ne. Domin haka cikin lokaci kankani duk da yawan halittu gaba daya da duk da yawan abin da suka aikata, to za a gama hisabi. Kamar yadda Allah yake cewa wallahu sari'ul hisab, shi ne gaggawan hisabi ne. Sannan kuma yace wa ma kunna gha'ibi, a wuraren da ake yin komai wai ba bama nan bane. Duk inda aka yi komai, duk inda kowa yake, muna wannan wajen. Domin ya nuna wannan ilimi cikakke da za a bada labari a kai ba wani ilimi bane wanda za a ce ba a gani ba, ba a ji ba. Ilimi ne wanda aka gani aka ji, aka gani aka ji shi ne. Shi yasa yake wa ma kunna gha'ibina, ba za a iya cewa ba ma wajen ba, muna cikin shuhudi, muna cikin muraqaba. Kamar yadda a wata aya Allah yake bayyana wannan wama takunu fi sha'anin wama tatlu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fihi wama ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fi samawati wala fi sama'i wala fi ardi wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wani irin hali, duk wani sha'ani, duk wani aiki da kuke ciki kuke a kai, to face muna nan tare da ku. Illa kunna alaikum shuhudan id tufiduna fihi, sannan ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ilimi ne wanda ya san da cikakken abin da yake cikin sammai, cikakken abin da yake kuma abin da yake cikin kalsai, jakka au jalla, komin karancin abin komin girman abin. Illa fi kitabin mubin, yana nan a rubuce, yana nan a dawwane. Domin haka ne yake wa ma kunna gha'ibina, ba za a iya cewa ko ba mu kasance mun fashe a wuraren da kowa yake aiki ko wuraren da komai yake ba. Wannan yana magana ne akan shuhudi. saboda tabarruki ne muka fassara wasu ayoyi kadan kasancewa muna tare da shehunanmu da iyayenmu da manya-manya ma'aikatan gwamnati da sauran waɗanda muka gayyata wannan zama da za a yi na rufe wannan tafsiri mai albarka. To za mu takaita da fassara waɗannan ayoyi tabarrukan, ba za mu tsawaita ba, za mu ɗan yi bayani takaitacce daga bisani kuma da manya-manyan baki da suka halarta waɗanda za su yi ta'aliki da bayani a kai. Wanda mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala farko, kuma mun gode wa mai martaba sarkin damaturu wanda shi ne ya ba mu dama da mu ci gaba da tafsiri a wannan masallaci sama da shekara 6, har waɗannan hayaniya suka zo suka shuɗe. Sannan kuma koyaushe yana ta tambaya yaya tafsiri, yaya ake ciki, wanda yanzu haka shi baya gari, amma akwai wakilansa waɗanda suna nan a zaune a gefe, kowa yana ganinsu. To bayan godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ma'aiki wanda ya kawo mana wannan littafi, to muna godewa mai martaba sarkin da maturu, Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah kuma ya bashi lafiya kuma ya biya mishi da bukata. Sannan kuma muna fata har daga yanzu har zuwa gaba shi mai martaba zai ci gaba da ba da haɗin kai domin ya ga cewa wannan tafsiri an yi shi daidai. Wanda alhamdulillahi da fara wannan tafsiri a wannan masallaci yana ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda suka raya wannan masallaci, kuma suka fito da wannan masallaci a sassa daban-daban na garin nan. A ko'ina ana zuwa domin a saurari tafsiri tun daga lokacin da muke yi da daddare gabanin waɗannan tafsirin su taso har zuwa wannan lokaci. Kuma alhamdulillahi muna godewa a limamin wannan masallaci wanda shi ma a yanzu baya gari, amma muna tare da abinnan mataimakinsa Alhaji Bako. Muna kuma gode wa ɗaya mataimakinsa wanda ba shi shi ma, wanda shi ma koyaushe a tsaye yake domin ya ga cewa harkokin wannan tafsiri ya tafi daidai. A siyo mai na fetur a yi hidindimu iri-iri. Sannan kuma muna da amilai da abokanai irin su Malam Bahari Man, wanda koyaushe zai zo ya yi sallah a wannan masallaci domin ya ga cewa komai ya daidaita gabanmu mu fito. Muna tare da su injiniya Dan Ladi, wanda koyaushe a tsaye suke domin su ga cewa abubuwan wannan tafsiri ya daidaita daidai. Gashi nan muna tare da su director na shari'a Malamin Taka Tanko da ire-iren su Malam Bashir Barkoma, suna nan da yawa, wanda kuma ga ƴan jaridanmu waɗanda suka zo a wannan karo. Sannan kuma muna da ƴan agaji wanda su ma koyaushe kowanne ɓangare daga cikinsu na fitiyanu ne ko munazzama ne ko ahbabu ne ko kuma na hada ne da jama'atu Nasrul Islam, duk suna halartar wannan tafsiri, suna ba mu kariya da tsaro, suna tsantsara mana waje gaba ɗaya. Muna musu godiya kuma muna musu fatan alkhairi. Haka nan muna godewa waɗanda suke zuwa sauraron wannan tafsiri, wanda kuma alhamdulillahi yawanci matasa ne. Kuma a irin wannan yanayin da ake ciki, matasan su ake so a wayar wa kai, domin duk inda kaje ana tafsiri kaga ba a jan ayoyi, ba a jan hadisai, sai kushe-kushe da zage-zage ake yi. To a wannan waje Qur'anin ne babu, hadisin ne babu, ilimin da za a faɗa shi ne babu, shi ne ake zagin mutane. To wanda duk inda akwai Qur'ani akwai ilimi, duk inda kuma akwai abin faɗa, babu lokacin da za a fito a zagi wani ko a kushe wani. Kuma mutane ku ne shaida, wannan tafsiri da muke yi ba mu taɓa zagin kowa ba illa iyaka, amma muna yin raddi. Shi kuma addinin musulunci wannan babu raddi, baya yiwuwa. Ba zai yiwu mutane suna yin kurakurai a zuba musu ido, ba za a bayyana wa mutane gaskiyan menene cikin wannan lamarin ba. Wannan yasa dole ne a harkar tafsiri ko wa'azi akwai raddi. Sai dai shi sharadin raddi, kar ka kama sunan kowa, ka kawo ayoyi, ka kawo hadisai, ka kafa hujja, waɗanda suka jahilci wannan matsala ɗin su gane cewa ga gaskiyar lamarin yadda yake. Kuma ina ganin da yawa daga cikin matasa sun fara fahimtar ina gaskiya yake, sun fara fahimtar ina Qur'ani yake, sun fara fahimtar ina hadisi da ilimi yake, sun san kuma suwaye ne suke yin addini na gaskiya wadannan duk a wadannan ranaku da muke tafsiri da kuma tattaunawa da wasu matsaloli da muke yi a wannan tsakankani to za a fahimci wayannan abubuwa da dama to wanda koyaushe muna kiran al'ummar musulmai da cewa a wancan riwayar mu ma mun yi wannan batu cewa a sanin kowa ne wadannan kungiyoyi wadanda suka addabi mutane sanin kowa ne ba a san su ba sai daga bayan zuwan turawa gabanin turawa su zo babu wasu kungiyoyin addini a wannan lardi babu su domin gabanin turawa su zo daula ta Borno wanda wannan dama turu tana cikin wannan daula sai da ta zauna sama da shekara 900 akwai qur'anin da babarbaran Borno ne ya rubuta tarihinsa yana bawa shekara 900 baya daga wannan ne wannan tarihi baya bukatan sai ka kafa wani kungiya zaka koya masa addini musamman ma kungiyan da kazo ka kafa ba zai wuce a bayan shekara 30 ko 15 ko 20 ko 40 ba wanda ya dade sosai a bayan shekara 50 ka cakal kawai to shine wanda yake da tarihin musulunci tarihin ma wai ba musuluntan sa shine shekara 900 ba a'a an samu mahaddashi musulmi babarbare wanda ya rubuta qur'ani tarihin wannan rubuta wannan qur'ani ya bawa shekara 900 baya kaga wannan zaka kafa wa kungiya kace kai zaka zo ka koya masa kitabu ko ka koya masa sunna au ko kuma kai ne ko kai ne sai kira ka ya koya maka kitabu ya koya maka sunna to domin ka tsalla ka kasar Borno kuma kaje daula ta Sheikh Usman Dan Fodio sanin kowa ne wannan daula a lokacin da Sheikh Usman Dan Fodio ya kafa daula daularsa ta wuce fadin Nigeria yau saboda daular Sheikh Usman Dan Fodio ya hada da wani sashin Nigeria yau ya hada da wani sashin Benin a yau ya hada da kuma wani sashin Cameroon a yau ya hada da wani sashin kuma kasar Niger a yau wanda kuma a wani bangaren har ya dan shiga kasan Burkina Faso in ka zana mafsin daula na Sheikh Usman Dan Fodio Sheikh Usman Dan Fodio wannan a bangaren tikuhu madi mazhabar malikiya ne ga littattafansa da ya rubuta ko yayi wa sharhi a wannan mazhaba na malikiya sannan kuma a bangaren aqida madin aqida ash'ariyya ne sannan a bangaren suluki shi mabiyin tsarikar kadiriyya ne duk mutumin da ya san tarihin Sheikh Usman Dan Fodio da tarihin ƴaƴansa da almajiransa sai zo ya tabbatar maka wayannan abubuwa guda uku a kan su ne Sheikh Usman Dan Fodio yake a kai kamar yadda daula ta Borno da dazu muka yi magana a kai su ma mazhabansu na fiqhu mazhaba ne na Imamu Malik har yau kuma sannan kuma su ma mabiya aqida ce ta ash'ariyya sannan bangaren suluki tasawufi akwai lokacin da kadiriyya ta shigo Borno akwai lokacin da sunufiyya ta shigo Borno sannan kuma daga baya lokacin Sheikh Umar al-Foti ya shigo Borno ya hadu da Shehu Laminu wasu daga cikin malaman Borno suka zo suka karbi tarikar Tijaniya wanda wannan shine ya zamanto dalili da sababin shigowar tarikar Tijaniya daula ta Borno to a yau in dai ana maganar musulunci ne musulunci a Nigeria to ana buga misali farko da daular Borno sannan a karo na biyu daular Sheikh Usman Dan Fodio wannan a kurkusa kenan a bar daulolin baya daula ta su Masina a daula su Askiya na da bar wayannan wannan kurkusa kenan ake magana a kai wayannan daulolin nan wayannan abubuwan da muka fada guda uku a mazhaba da aqida ta ash'ariyya da layin suluki ko tufanci ko dariƙan nan a kan wannan suke su yaya ne ne yau wani zai fito ya zo ya ce babu abin da ake ce ma mazhaba kwatkwata kawai kowa malami ne ya je bulugul maram ya je fatul bari ya shiga bukari ya ɗauko hukunci kawai ya faɗa kaga dole ne a dagula addini alhali wannan jan aiki ne, wannan aiki ne ja wanda a ilimi sai ya kai mutum ya kai matsayin mushtahi tukunan zai iya daukan aya ya ce ga abin da ayar yake nufi a take nufi ga abin da mutum da yake ciki a wannan aya ko ya dauki wajibi. To sai aka ce yau kowa ya je wannan aiki. Kamar yau ne a kawo marasa lafiya a ce duk wanda ya ga dama ya zo ya shiga ya musu siyasa, da wanda ya karanta likitanci da wanda bai karanta ba ga marasa lafiya kowa ya zo ya musu siyasa. Kamar haka ne, kaga ba siyasa za a musu ba, za a halakar da su ne, za a kace su ne kawai. To haka nan wanda ba malami ba ne, ba a san malaminsa ba, ba a san abin waye karanta ba, ba mahaddacin Qur'ani ba ne, sannan kuma ba abin da ya sani, kuma shi za a ce yaje cikin littattafan hadisi ya ɗauko matsaloli na shukuhu ya zo ya karantar da mutane. Akai fatoyi iri-iri kala-kala, fatoyi da suka saba wa hankali, ba ma wai Qur'ani da hadisi, hatta hankali ma sun sabawa. Wannan ya dagula addini, wanda ƙarshe waɗannan fitintinu suka janyo mana fitinar da ta shuɗe ko take ƙoƙarin ko muke fatan ta zo ta shuɗe, wanda ni kun sani, ni na sani, ku kun sani, kowa ya riga ya sani. Waɗannan su ne sababban da suka janyo waɗannan fitintinu, wanda kuma dole ne a yau duk mutumin da ya ce maka babu shukuhu, ko ya zo ya ce a rusa aqida ta ash'ariyya kwata-kwata, babu al-wujudu, babu wal-kidamu, babu wal-baka, wani aqidun babu, sannan kuma hanyoyin kufancin nan da wurdi ne ba komai bane da tsantsan ibada, a ce kai istighfari, kai salati, annabi kai haidala, aka ce wannan shi ma babu shi, to kusan ya rusa musulunci ne, ba kusa bane ya rusa musulunci ne. Amma a fatake, saboda musulunci na abu guda uku ne, wanda ma'aiki ya bayyana mana hadisin Umar radiyallahu ta'ala anhu, shi ne fa akbirni anil islam, fa akbirni anil iman, fa akbirni anil ihsan. Abinda ake ce ma islam din ana karantawa ne a cikin ilimin fiqhu, ko an ce babu shukuhu. Abinda ake cewa imani ana karantawa cikin aqida ta ash'ariyya, an ce babu aqida ta ash'ariyya. Wanda yake jin aqidan ash'ariyya ma gwara yahudu, gwara nasara da shi. Kuma al-ihsan ana abinda ake karantawa a al-ihsan shine layi tsare kunnan na sufaye da sufanci, aka ce babu tsare ko babu sufanci. Kaga kenan babu al-islam, babu al-iman, babu al-ihsan, gaba ɗaya addinin musulunci an rusa shi kenan gaba ɗaya. To saboda haka lokaci yayi da matasa su farga, san wa za su zo ya kama musu hannu ya kai su gun Allah, ya kai su gun manzo sallallahu alaihi wasallam. Ba duk wanda zai bude baki yana taken baki a kafofin watsa labaru da tashoshi na satellite ake kalla, su wani manara, wani waye ire-iren su, kawai shi kenan za ka zo ka ɗaukaka wa a bakinsa a matsayin shi ne malami ya koya maka addini, ba kowa ba ne. Kamar yadda ka san kuɗi, in za ka yi ajiya, to ba za ka ajiye kuɗinka a gun wanda lalle in ka zo ba za ka samu ba. To addini shi yake cancanta da ka bawa wannan muhimmanci fiye da dukiya. Kar ka yadda ka ɗau addinin ka kasa hannun maci amanar addini, wanda shi ba ruwansa da haram, duk wani haram zai aikata, sannan kuma ba ruwansa da aikata wajibi ko kula da addini. Domin haka ne komin munin mutum, ko da ɗan luwaɗi ne, ko da mazinaci ne, ko da maciri ba ne, ko da mutane yake kashewa, da zarar ya shiga kungiyarsa shi kawai wankake ne shi. Saboda haka ba ruwansa da haramu, ba ruwansa da halal. Irin wannan ba a amincewa ka ɗauki addini sukutum, abu wanda tsirarka na duniya da lahira ya rataya da wannan ka zo ka saka a hannun wanda addini bai dame shi ba, wanda kuma ba ma ruwansa da harkan addini. Saboda haka malamanmu na gida waɗanda ake kushe su koyaushe, a ce malaman gargajiya, a zo a ce malaman tsangaya, a kushe su a zo a ce malaman tibbu, iri-iri suna iri-iri, a ce musu yan bid'an nan, wallahi tallahi in ba gindinsu kuka zo ba, su kuka riƙe ba, to sai waɗannan sai dai su kai ku cikin jahannama. Saboda ba ni ne na faɗa ba, a ya zuwa cikin Sahihu Muslim a hadisin Abu Huraira ya ce ƙarshen zamani idan ya zo, ya ce du'atin ala abwab jahannama za samu wasu masu kira wasu masu wa'azuka a kofar jahannama da ma suke a tsaye suke yin wa'azukan suke yin wannan da'awa din bai shi yake cewa man ajabahum kazahuhu fiha duk mutumin da suka kira shi ya ansa za su dauke shi kai tsaye su killa shi cikin wutar jahannama wannan ya zo a cikin sahihu muslim sannan kuma ma'aiki alayhi salatu wassalamu bai bar komai ba daga cikin sifofin su sai da ya gaya mana waɗannan sifofin duk daga cikin sifofin su da ya faɗa yake cewa sufaha'ul ahada yake cewa ahadatul asna yake cewa masu kananan shekaru ne yara ne kanana wanda basu mallaki an kula su ba yake cewa sufaha'ul ahada wanda kuma suke da wauta abinda zai gane cewa wauta wai wani ne cikin irin wayannan yaje ya siyo nono kwarya daya ya kawo wa mahaifiyarsa yace ga nonon ki wanda na sha to idan wannan sifar wauta bata tabbata a kansa ba akan wa wannan sifa za ta tabbata shi nonon akuya ya sha ko na tinkiya yaje ya kawo nono irin nonon da ya sha manan jiyar sa yake so yayi kuma wa ya ce masa kwarya daya ya sha to shine manzo yace sufaha'u ahada sannan kuma manzo alayhi salatu wassalam yake cewa yaquluna min qawli khairil bariyya suna fadan maganan mafificin halitta kullum a bakin su hadisi sunna ne ke fitowa kuma yake yace yaquluna domin ya nuna cewa wannan kawai a baka ne a harshe ne wannan hadisin da sunnan babu a zuciya a wata riwaya ma'aiki alayhi salatu wassalam yake cewa yaqra'una alqur'ana la yujawizu hadajirahum zaka ji suna karatun qur'ani radau mai dadi mai kyau amma karatun ko makogoro bai je ba balle ya wuce makogoro ya ratsa zuciya a wata riwaya la yujawizu imanuhum hadajirahum imanin su bai wuce makogoro ba balle ya je zuciya ma'ana ba su da imani a wata riwaya yake cewa yaqtuluna ahad al-islam wa yad'una ahad al-awthan wannan yan da maturu da mutanen Borno su ya kamata a bari su zo su fassara wannan saboda su suka san menene fassarar wannan suna kashe musulmai suna barin kuma arna kafirai to shi yasa kwata-kwata su a harkar su babu arni duk fadan su da rajarajen su da zage-zagen su zai kare akan musulmai musulman ma sai sun duba wani malami mahaddashin Qur'ani wanda a karkashin sa mutane 10 ko 20 ko 30 ko 100 suka haddace Qur'ani to shi za a kushe malami ko an duba wani malamin ilimi marubucin littattafai wanda yake yada da'awa shi za a kushe to saboda haka kwata-kwata ba su da kyau da arna da kafiri ba su da kyau mai ne ya fada yace yaqtuluna ahad al-islam suna kashe musulmai da yad'una ahad al-awthan suna barin masu bauta wa gumaka arna suna barin su ma'aiki alayhi salatu wassalam bai tsaya a nan ba yace cewa ya hakiru ahadukum salatahu ma salatihi wani ku idan ya ga sallar da suke yi sai ya raina tasa sallar wannan ko ba a fassara ba kasan suwaye ne wannan har yake cewa wasiyamahum ma'asiyamihim haka nan in ka raina irin azumin su in ka duba irin azumin su to zaka raina irin azumin da kai kake yi haka sauran ibadun su na zahiri in ka duba sai ka raina kanka abin da yasa manzo ya faɗi wannan karku duba wannan sallah ko wannan azumi wayannan ayyuka dan raya zalla ake din Qur'ani shine ya bayyana Qur'ani da yake magana akan masu raya yace yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila masu riya ba su ambaton Allah sai kadan saboda ba sa su ambaci Allah so da yawa ma shine suka ce sharbi bid'a ce sharbi kar ayi amfani da sharbi tare da sanin duk mai hankali ko ba aya ko ba hadisi ya san da cewa aikin sharbi kirje ne kawai kamar yadda aikin kwalkuleto kirje ne kuma to ta yaya mutum zai zo ya ce ma kwalkuleto sunna ne yana da kyau kasa ya kai amfani da shi ka kirga kuɗi amma sharbi bid'a ne me yasa yake sharbin bid'a ne kwalkuleto ba bid'a ba ne in bakin kirga zikiri bane wala yadhkuruna allaha illa kalila haka allah subhanahu wa ta'ala ya fada domin haka hatta a salla sai da aka ciccire wasu abubuwa domin zikiri yayi karanci cikin wannan salla din me yasa aka hana ladan shi saboda sallan da aka yi da ladani yafi yawan zikiri idan limami yace allahu akbar ladani zai kara maimaita allahu akbar amma idan ba ladani to kawai limami yace allahu akbar shikenan domin haka inda zaka yi salla ba limami ka samu allahu akbar a 20 a ciki inda zaka yi salla ba ladani ka samu allahu akbar 20 inda ladani nawa zaka samu 40 zaka samu to sai aka ce kar a yi salla da ladani saboda menene saboda in aka yi salla da ladani zikiri a cikin sallan zai yi yawa irin waɗannan fatawoyi wanda duk zahiri ne abinda ya samu ke so mu yi bayani lokaci ya yi da mutane su san inda suke da su za su tafi saboda mutanen Yobe da Borno su suka ga masiba su suka ga fitina kuma su suka san su waye suka janyo wannan fitina kuma wannan mutane da suka janyo wannan fitina fa suna nan har yanzu a cikin mutane suna nan a cikin mutane saboda haka dole ne sifofinsu wanda manzo ya faɗa a kawo a karanta mutane su sani wanda duk wani me yake cewa Allah yake cewa li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina domin kowa ya san hujjar da yake rike da ita to domin haka ma'aiki ba abin da ya bari cikin sifofin su sai da yi bayani dalla dalla sannan kuma wannan abu ba bakon abu bane tun a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya fara wannan ya fara wani ana ce mishi ibnu uwaisira sunansa ma abdullahi ya fi kowa iya sallah shi Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisin sa Khalid bin Walid ya rawaito hadisin Umar bin Khattab ya rawaito Abu Bakar ya rawaito mutane da dama sun rawaito su Abdullahi bin Amr sun rawaito wanda shi wannan mutumin ma sunansa Abdullahi sunan ma yasinsa Ibn Khuwaisir Abdullahi bin Khuwaisir ya fi kowa sanin sallah a cikin sahabbai kuma Abu Sa'id al-Khudri da yake sifanta shi cikin sifofin sa yake cewa kastul lihiya wa mushammirul izari yake shi wannan mutum yana da gemu mai tsawo sannan kuma ya dage zanin sa ko ya dage wandansa daga cikin sifofin da shi Abu Sa'id al-Khudri ya bawa wannan mutumin me wannan mutumin ya fara abin da ya fara zuwa ya ce da ma'aiki kai ba adali bane ya ce idil kai adalci ke da ma'aiki ma'aiki ya haɗa gumiransa ya ɓaci ya ce wa man ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu in Allah da manzonsa ba zai zamanto adali ba waye adali kuma ya ƙara cewa ma'aiki ittaqillah yace da ma'aiki ittaqillah kaji tsoron Allah ya rasulullah haka yace masa ittaqillah Allah ya gaya wa ma'aiki ittaqillah ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah amma ba wani mahaluki dan adam da ya isa ya gaya wa ma'aiki ittaqillah duk mutumin da ya gaya wa ma'aiki ittaqillah ya kafirta yayi ridda saboda bai isa ya gaya wa ma'aiki shi ittaqillah ba amma wannan ya fada yace ittaqillah take a lokacin Khalid bin Walid ya zare takobi yace bari in sare kan wannan mutumin wannan hadisi yana nan a cikin Bukhari yana nan a cikin Muslim sai ma'aiki yace la'allahu kana yusalli watakila yana sallah saboda haka karka kashe shi saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama munafikai ma baya bari a kashe su saboda kada a ce ana kashe masallata wai ba dan babu hukuncin kisa a kansa bane kamar yadda bayanin zai zo a takaice to shine sai Khalid bin Walid ya bar shi Umar bin Khattab da ya ji labari ya zo mutumin yana nan sai ce bari in kashe shi ma'aiki ya hana Umar bin Khattab shi kenan sai na Abu Bakar ya ji labarin mutumin ya zo gun ma'aiki sai ya ce na zo kashe mutumin nan da ya ce maka ittaqillah ya ce maka iyyidin ya ce haka sai ya ce kai kun matsa a kashe shi nan kai Abu Bakar ka je ka kashe shi Abu Bakar ya kaga kace ji Abu Bakar ya bi bayan sa yana neman sa yana ina yana can yana gani he can he je same shi a cikin masallaci ya same shi a cikin masallaci yaga irin ta da ikamar sa da karatun shi da nutsuwar rukukin sa da dagowansa da sujjadar sa saboda iya sallar sa sai na Abubakar ya kasa kashe shi saboda iya sallar sa kuma irin wannan iya sallar da ita ce a yau ake yaudaran matasa irin wannan iya sallar sai ya dawo yace da ma'aiki alayhi salatu wassalam sai ma'aiki yace masa Abubakar ka kashe shi ne Abubakar yace kai na zo na same shi yana sallar da ni ma ba zan iya yin irin ta ba da zan iya kashe shi a irin wannan sallan da yake ba sai ma'aiki ya murmushi sai sayin na Ali yace wallahi inda ni ne komin iya sallar sa sai na binne masa kai shikenan sayin na Abu sayin na Ali sai manzo ya bashi izini to tunda kai za ka iya kashe shi ka je ka same shi da ya fara tafiya sai ma'aiki ya ce masa la azunnuka tajiduhu bana zamanin za ka same shi babu ya ce saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya san gaibu ka gaya wa kowa wannan yana ɗaya daga cikin gaibin da ya sani kuma ya ce bana zamanin za ka same shi da sayin na Ali ya je sai ya gama sallan nan nasa ya yi tafiyarsa amma sai da ya zo gun ma'aiki ya ce ka gaya min sifofinsa duk inda yake a duniya ne na nemo na kashe ma'aiki ya gaya mishi sifofinsa akwai tsokan nama a bayansa akwai kaza kaza da waɗannan sifofin bayan shekara arba'in da wannan sifofin sai na Ali ya samo Ibn Kuwaitira ya kashe shi bayan shekara arba'in to shi wannan Ibn Kuwaitiran mai zo shi ne yake bayani a kansa yake cewa wannan wanda ya zo ya ce mini ittaqillaha ya ce mini i'idil dinna ya ce inna min di'idi haza qauman ya ce a zuriyar wannan mutume akwai wasu mutane a ƙarshen zamani waɗanda za su zo su bayyana a zuriyar wannan mutume ya ce akwai mutane da za su zo su bayyana shi ne ya fara sifanta sifofin da dazunai magana a kai a wannan zuriyar wannan mutumin akwai mutane daga cikin zamani za su bayyana yace yaqra'una alqur'ana la yajawizu hanajirahu yaqtuluna ahli alislam wa yad'una ahli alawthan yaqiru ahadukum salatahu ma salati wa siyamahu tu ma siyami yajero wadancin sifofi da dazu na fadi wasu daga cikin su wanda wannan yana nuna wannan yana tabbatar da cewa shi wancan mutumin to shi ne a wannan zamanin aka gada abinda zai tabbatar da wannan duk za mu kawo da dalili ai shi wancan mutumin bai ya gaya wa ma'aiki alayhi salatu wassalam ba ya ce da ma'aiki ittaqillaha ba ya ce da ma'aiki idinka ya adalci ba to su na yau zuriyarsa na yau din da jikokinsa din to suna faɗan manya-manyan kalmomi fiye da ittaqillaha fiye da idin saboda ittaqillaha a zahirinsa din ai kalma ne mai kyau ai idin a zahirinsa ai kalma ne mai kyau ai a zahiri to na wannan na zuriyarsa wanda suka fito a tsofinsa din to su ne suke gaya wa ma'aiki kun fi sani abin da suke gaya wa ma'aiki daga cikin abubuwan da suke gaya wa ma'aiki shi mutum ne kamar kowa ko ba a faɗan haka tsakani da Allah eh to in ka ce wa mutum ma'aiki mutum ne kamar kowa me kake nufi dukkan mutanen da suke nan gaba daya daidai suke da ma'aiki alayhi salatu wassalam wa billahi mutum ne kamar kowa a cikin kowan nan akwai jahili a cikin kowan nan akwai mahaukaci a cikin kowan nan akwai kafiri a cikin kowan nan ma akwai komai shi mutum ne kamar kowa wanda a kasan nan kowa ya sani cewa sai da aka cire ambulon mai wasiƙa aka zare wasiƙar sai aka yi wurge da ambulon ɗin aka ce shi manzo annabi din waliyazu billahi kamar wannan wasiƙa ne wasiƙa ambulo kawai amfaninta shi ne sa wasiƙa in aka cire ambulon aka cire wasiƙa a yi wurge da ambulon a kasan nan a wa'azin ƙasa sai da aka yi wannan magana ma'ana ma'aiki din qur'ani ya kawo wahayi ya kawo in ya zo in ka cire qur'anin da ya kawo da wahayin da ya kawo da addini da ya kawo shi din kawai fanko ne a kasan nan a wa'azin ƙasa sai da aka fi wannan bai fi a ce wa ma'aiki ittaqillaha ba bai fi a ce da ma'aiki ijil ba
eh sannan kuma daga cikin manyan manyan abubuwan da suke fada hasararru manzo annabi yayi tsari a biye ko ba badan wannan har matasa an gaya musu yin tsari a tsaye sunna ne sai kaga matasa a layi suna tafiya suna yin tsari a tsaye wanda sanin kowa ne sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a in sirrinji a inda ya rawaito wannan hadisi na ma'aiki alayhi salatu wassalam yayi tsari a tsaye domin ya fadi ma'anarsa kada mutane su fahimci wannan ma'anar sai kawo kaulin sayyidina Umar yake cewa ma buntu qa'iman mundu aslamtu yake tunda na musulunta ban yi tsari a tsaye ba domin ya fito da ma'anar wannan hadisi shine ma'aiki yana karantarwa cewa in ka matsu ya halatta saboda shine koyar da shari'a da addini ne don haka ya kawo asarin Umar bin Khattab Umar yace tunda na musulunta ban yi fitsari a tsaye ba me wannan yake nufi a zamanin ma'aiki ma fitsari a tsaye din al'adan kafirai ne shi yasa tunda ya musulunta yace shi bai fitsari a tsaye ba to shine a yau za a hauduro a zuwa ce annabi ya yi fitsari a tsaye abinda ake nufi da wannan shine ana so ne ka kalli ma'aikin wal iyazu billahi irin ganin da kake wa arna masu yin fitsari a tsaye wannan shine manufa ba tsaya a nan ba sai da aka zo aka ce iyayen manzon Allah suna cikin wuta iyayen manzon Allah suna cikin wuta ko mahaifiyar ma'aiki mushrika ce ko ba a faɗi wannan ba ko ba a faɗa a kan wannan kuma har hadisai za a ja tare da wannan hadisin me yake ɗauke da shi meye ma'anarsa duk ba a duba wannan kawai su abin da suke bukata su tabbatar wa mutane iyaye ma'aiki yan wuta ne to ire-iren waɗannan abubuwa da muna tsammani cewa bayan wucewan wannan fitina ko samun sauƙin wannan fitina muna tsammani cewa abin zai zo ya yi sauƙi to kuma gashi har yanzu ka dinga sauraron wa'azuzzukan kafofin watsa labaru suna nan akan batutuwansu daram abin bai yi sauƙi ba kiran da muke wa malamai da manya-manyan mutane wanda lamarin al'umma yake hannunsu to su san da cewa yin saƙo manya-manya irin wannan to shi ya janyo waɗannan fitintunu komin in ma'aiki alayhi salatu wassalamu bai fi ƙarfin a gaya masa waɗannan maganganu ba sauran waliyai ba a magana su waliyi kun san bai kai sahabi ma daraja ba to waliyi ma me Allah ya ce man adali waliyin fakad azantu hudar wanda ya kulla gaba da waliyin Allah zan yi shelan yaƙi da shi to waliyi su Sheikh Ahmad Tijani su Sheikh Abdulkadir Jilani da sauran waliyai da manya-manyan malaman ƙasar nan za a zo a aibanta su a kushe su wannan ma yana janyo yaƙi da Allah subhanahu wataala yaƙi da Allah kuwa shi ne Allah zai tura muku fitina irin fitinun da suka zo suka kasance to idan har aibanta waliyi da kushe shi zai janyo fitinu irin wannan to yaya aibanta manzo shi ke irin aibantawa da muka buga misalai a kansu to domin haka waɗanda lamari yake hannunsu shugabannin musulmai malamai da sauran manya-manyan sarakuna to su san da waɗannan abubuwan da yanzu aka ci gaba da yin sa ɗin to su ne suka janyo wannan fitina to idan ana so a taka wannan fitina birki to lalle ne shugabanni a gwamnatance sai sun ɗauki mataki a kan kafofin watsa labaru gidan rediyo ne gidan TV ne a san wa za a sa gidan rediyo ya yi wa'azi ba za a sa gidan TV ya yi wa'azi ba duk mutumin da ya zo biya sikin a karbi kaset kawai a saka ba to idan aka ci gaba da la'antan waliyai da kushe su da aibanta su da kuma aibanta malamanmu da suke ce ma na gargajiyan nan to fitina ta sabuwa dal za ta zo saboda sababi ne yake janyo fitina in sababi ya sude babu fitina in sababin ba a daina ba to fitina sai dai ta ƙara zuwa kuma sababin nan ba a daina ba idan mutum yana so ya san da ba a daina ba ya ci gaba da sauraron kafofin watsa labaru ya ci abubuwan da ake cewa wannan fitina ba ta zamanto mana abin basira abin mayar da hankali ba an ci gaba da abin da ya janyo fitinar an ci gaba da yinsa to saboda haka wannan kira shine wanda nake so na dan yi tsokaci akai akwai malaman mu manya manya kuma akwai manyan bakin mu wadanda da Allah za su tofa bakin albarkacin su muna ƙara godiya da wadanda na ambata da ma wadanda ba ambata ba Allah subhanahu ta'ala ya sakaiya ga kowa da alkhairi irin gudunmawar da kowa ya bayar har wannan tafsiri akai shi kwana 27 ya shiga ba tare da matsala ba Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan wannan kuma ya shigar da ladan ayyukan da muke cikin asusun iyayenmu Allah ya gafarta mu sai ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da kuma malamanmu Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah saka da malam da alkhairi ubangiji Allah ya sa abin da aka saurara a wannan tafsirin farkon azumi ziyayo Allah ya sa amfane mu Allah ya sa ya zama hujja a gare mu ba kan mu ba sai wa musulmi kuma yanda aka saba duk shekara ba malam ya rike karatun tafsiri mu harkan nan kowanne akwai jagoranci da shugabanci saboda haka akwai wanda suka wakilci ma'aikatan addini musamman akwai daraktun su malam Muhammad Musa Gatanko wanda shine daraktun na dawa ya wakilci mora wato ma'aikatan addini kuma akwai wa uba wanda suka wakilci mai martaba sarki ko majalisan su gaba da suna hade a nan har ina hango ba waziri ma nan saboda haka kasance mutane an mutu sosai ba mu tsoyita ba yanzu za mu kira kafin mu baiwa ba waziri ya isar mana sakon da mai martaba ya mika jama'an musulmi na garin Damatu da na dukkanin Yobe gaba daya za mu so mu yi amfani da wannan damar mu kira Dr. Ali Munzo wanda shine director na ilimi ko na tsare-tsare na jami'an jihar Yobe ya zo ya dan zo mana da sakon da ya zo da shi a takeici a nan sai mu baiwa ba waziri mu ji irin kuma gargadi ko kuwa umurnin da mai martaba ya baiwa al'umman masarautar shi akramaka Allah doctor bismillah
a'udhu billahi samiyul alim minash shaitanir mal'un rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا فرق من أبو الله سبحانه وتعالى وديا لا يبام يكون على ترى وانا مدن الدين البركة مدن الدين وانا مدى إفرقية جويدة شيء لكي لوكا سأقول ومسكة وعلى سبحانه وتعالى سوى باين سبسكوشي با suna ambatansa suna aikata ayyuka na alkhairi muna sake godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dama na zama a majalisin da kashin jagoranci da karantarwa na Sheikh Malam Ayuba Goli Karamsani wanda dukkanin mu murga mu san fushinsa a wannan bangare da kuma karantuwar ire-irensa a wannan yanki namu duk wanda ya halarci majalisi na karatunsa duk yanayin da ya kunshi kasa dole ne ya samu karuwa karatuntuka ne waɗanda dukkanin kashe-kashe na ɗaliban ilimi idan sun zo halarta za su karu wanda yake ɗalibi ne na matakin farko a ilimi idan ya zo tabbas zai samu karuwa da girma wanda yake tsaka-tsaki shi ma idan ya zo zai samu abin da zai samu sosai haka zalika wanda suka kai kololuwa ma ilimi matsawar sun zo wannan majalisar nashi za su samu karuwa sosai shi sa duk wanda ya tsaci kansa a irin wannan majalisi karkashin Malam Ayuba kowane da shi sai dai ga Allah sai ya karu muna masa addu'a san musamman Allah saka masa alkhairi Allah yawaita mana irinsa Allah kuma ya ba wa masu kudin daga cikin mu iko na ya yada irin wannan ilimi nashi a kafafe da yada labarai domin muna tashoshi da ya kamata a ce muna ganin tafsiran malam amma ba mu gani gaskiya ya kamata a ce masu kudin mu su tashi su tsaya tsayin daka a ringa yada iliminsa domin wasu waɗansu wanda ba su kama farashin sa babban da kafarsa za ga ana yada darasar su amma nashi ya takaita ne a nan yankin mu ya kamata a ce masu kudi su tashi dan daka su dauki nauyi yada a karatukan sa domin waɗanda suke nesa da kusa waɗanda suke gida da waje duk su samu amfanuwa da wannan ilimi nashi a ji hankali da zan yi a takaice ga matasa ne a har da Allah matasa su ne mutanen da addini ya kan ɗagu da su ta hanyar su ne addini kan ɗagu kenan dole ne matasa su tashi da ilimi idan muka ce ilimi a nan ba muna nufin ilimi na Muhammadiyya ko na Arabiyya ilimi na addini kadai ba dole ne mu tashi da farko da ilimi na addini sannan kuma ilimi na sana'o'i shi ma dole mu tashi tsayin daka ya zamanto mun fice a cikin sa domin idan muka duba manya-manya malaman mu na farko irin su Ibn Sina irin Ibn Firnas da sauransu su Jabir ko Al-Hayyan za mu ga duk malama ne wanda sun yi fice sosai a bangaren Al-Qur'ani sun yi fice sosai a bangaren tafsirin Al-Qur'ani sun yi fice sosai a bangaren fiqhu da dukkanin wasu bangarori na ilimin addinin musulunci na shari'a amma kuma duk da haka sun yi fice akan ilimin sana'o'i wasu su kwararru ne akan bangaren kiwon lafiya wasu kwararru ne akan bangaren fito da lafiyar abinci ababen ci wato bangaren da shafi ne su botani da agri-science yana da kyau sosai mu musulmai ya zamanto dukkanin bangare na ilimi kada mu raina shi domin kowanne akwai ranarsa kowanne bangaren ilimi matsawar halal ne yana da ranarsa ya kamata matasa mu tashi tsayin daka ya zamanto kowanne bangare a ga mun fice a cikinsa hakan shi zai ba da dama mu samu zagakuran musulmai a kowane bangare na rayuwa mana Allah ya saka maka da alkhairi bisa karantarwa da kake yi Allah ya baka ladan abin da ka karantar mu ma da muka saurara Allah ya ba mu ladan saurare da aiki da abin da muka ji idan muka yi aiki da abin da malam ya faɗa shi ma malam kuma zai samu lada saboda kamar yadda yake a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam duk malamin da ya isar da sako sannan daliban ilimi suka saurara suka yi aiki da shi shi ma malami yana da ladan aiki su na alkhairi da suka yi kenan gata da zamu yi kanmu kuma mu yi wa malam shine da farko mu yi aiki da abin da muka saurara sai mu samu lada shi ma kuma da ya karantar da mu bayan ya samu ladan karantarwa sai sake samun ladan aiki da muka yi Allah ya taimake mu Allah kuma ya ba mu nasara a rayuwar mu gaba kida Allah ya shige mana gaba ya kare mu daga duk matsalolin rayuwa assalamu alaikum warahmatullah
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan shine Dr. Ali Munzo director tsare-tsare na Jami'in Jiha Allah ya saka mu da alkhairi kafin mu cigaba da abinda zamu yi ana sanadin wa musulmi akwai wanda yayi yadda wasu kudaden shi a cikin leda a nan bakin titi kudaden kuma suna da dan kauri suna da yawa saboda haka idan wanda ya jefar ya ji wannan cikin ya zai tuntuɓi yan agaji musamman malam Mustafa Goni secretary na Tijano ya kan kare bayani a kan abin da ya jefar a bashi saboda kudin yana da yawa shi yasa ba su bayyana ba alhamdulillah kamar yadda muka bayyana muku daga karshe ko a yanzu za mu so mu gayyaci waziri na mai martaba sarki ba waziri ya zo ya kawo mana ainihin tsaraba ko kuwa ainihin jawabi ko sakon da yake kunshe wanda mai martaba ainihin ya turo ta yake to alam goro ba waziri kalayi andiro faida baranje ya galadu
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن هو مسلمي سلموا دور حتى da farkon fari za mu gode wa Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda da izininsa da sonsa da yardarsa ya kawo mu rayayye muka samu kanmu a cikin wata mai sama wata Ramadana kuma muka zo muka samu kanmu a muka halarci wannan dan kasidan da malam yayi na kwana 27 a wannan masallaci a mai martaba sarkin dama su Alhaji Shehu Hashimi wanda dazu na muka waya da shi a ta samun sarki yake na zo nan in godewa malam in godewa duk jama'an da suka samu dama suka iso wannan masallacin suka saurari wannan rushe wannan taron addu'a bayan haka mai martaba yake yana nan yana addu'a Allah ya sake ba mu zaman lafiya Allah ya kara mana zaman lafiya damunan da muka sa a gaba Allah ya ba mu Allah ya sa damuna shi mai albarka wanda duk sarshen sa abdu amfanin da muka noma zai mana amfani kuma bayan haka mai martaba yake in godewa gwamnatin jihar Yobe Alhaji Dr. Ibrahim Gaidam wanda da izinin sa da son sa da yardar sa ya ba da izini duk inda za a yi fatakarwa jama'a su taru ya ba da izini a yi don ba da izinin sa ba zai yiwu ba bayan sa mai martaba yake in godewa jami'an tsaron mu sojoji yan sanda da wanda suke cikin farin kaya wanda cikin dare da rana mu yawancin mu ba mu sani ba suna nan suna yawo don su tabbatar mun samu mun yi addinin mu na cikin watan Ramadana mai albarka cikin kwanciyar hankali ba tare da wani tashin hankali ba mun gode musu dukkansu bayan haka jama'a mai martaba yake ce mun in gaya jama'a mu fa musulmi ba cikin watan Ramadana ne kawai za mu ci gaba da damuwa da addinin mu ba kowanne lokaci ba mu san lokacin da mutuwa za ta zama na ba saboda haka abin da muka yi a cikin watan Ramadana mu sa himma mu ci gaba da yi mu kula da addinin mu mu damu da addinin mu kuma bayan haka ya umarci jama'a kowa da kowa bai rana kowa bai daina kowa ba a ci gaba da yin addu'a zaman lafiyan nan da ta zo Allah ya sa ta ci gaba Allah ya sa ta wanzana Allah ya daukaka addinin musulunci da musulmai duk ko ina a duniya jama'a ba tare da bata lokaci ba sakon da mai martaba ya bani in zo in gaya jama'a kuma in godewa malam Arama Karamsani don himma da daukaka da Allah ya bashi duk wa'azin da ya mana nan Allah ya sa shi ya bashi lada mu kuma mu yi amfani da abin da muka ji kuma daga karshe dukkanmu mu kuma mu ya zama aljanna firdaus jama'a zan roke ku Hausa nan ba Hausa wanda na abin nan bane inda dace da barbaci ne ko dan turanci na san zanci haka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan shine ba waziri na mai martaba sarki Damatu ya bayyana mana sakon da mai martaba sarki Damatu ya isa al'umman musulmi na garin Damatu nan gaba ɗaya ubangiji Allah ya fane mu Allah sa abubuwan da ya roka Allah ya tabbatar mana neman tsari da ubangiji Allah ya tsare mana kafin mu baiwa Arama ya rufe mana taron da addu'a zan yi amfani da wannan dama na sanar da ƴan uwa musulmi musamman Aramomi da Bagoni gobe ƙarfe 9 akwai addu'a wanda na cikon shekara 13 na mai martaba sarki saboda haka gobe ƙarfe 9 an saba addu'a ana yi shekara bari sa na reta modwa mai sai sawo sun tin da musulmi Allah faran je kala kuma sa an zume ne tun sunna ara sa ci sawo sun yin da ta tunan karo modwa an dilefa ya kuma da Allah din da ron dilefa har ruwa sai yalan sawo sun musulmi Allah sabte modwa dijin yo yin modwa dai ribari salar kuma da kan ta curo ma kuma musulmi muna godiya duk wanda suka da shi wannan taron wanda suka zo a nisa da wanda yana da niyan zuwa ma Allah bai kawo shi ba duk Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya abubuwan da malamai suka karanta mana a wannan wata ubangiji Allah ya sa za mu amfana da shi Allah ya sa abin da suka umarce mu mu zama masu riko da shi abubuwan da suka hane mu kuma Allah ya sa muna nisantar wannan abubuwan a tsakiya gaba daya mu Allah ya hada mu a gidan Darus Salami saboda albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna godiya limamin masallacin Juma'a da aromomi wanda ba zan iya ambaton sunan su ɗaya ba duk ina gansu kuma na son su kuma Allah wanda shi suka zo din shi kuma ya gansu zai saka na musu raka Allah saka da lari Allah mai da gida kowa gidan shi lafiya Allah sa mana da ki wa'anda ake intarwa cikin wannan watan Ramadan Allah ka dau ibadan mu, Allah maimaita mana bakin badada. Saboda haka ba musulmi akwai na'ibin imam Alhaji Gwani Bako, zan bashi ya cika mana taron da addu'a. Saboda haka kowa da kowa ya halarci niyoyin shi, zaman lafiya a ƙasa, damuna mai albarka, cikawa da imani, duk abubuwan da kowa da kowa ya bujuro da niyoyin shi, saboda zai mana addu'a na ƙarshe.
Assalamu alaikum. Kamar yadda ƴan uwa suka riga suka yi bayani don tsokaci kaɗan, zan yi a kai. Wato muna buƙatan addu'a da ƙasanmu da malamanmu da kuma wa'anda ƴan uwanmu da manyanmu suka riga mu gidan gaskiya, kuma za mu yi musu addu'a. Kafin nan muna buƙatar addu'a wato shugabanninmu, Allah ya ba su daman yin kyakkyawan aiki da suka yi niyya. Duk abin da zai hana su wannan yin aikin, Allah ya ba su dama su yi mana aikin alheri da suka kudurta suke so su yi mana a ƙasan. Kuma Allah ya ba su nisan kwana, su ya ba su lafiya. Haka kuma malamanmu da malaman malamanmu dai wayanda suke nan raye da wanda ba sa laraba, Allah ya ba su cikakken lafiya. Wayanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu. Mu kuma tamu ya zo, Allah ya sa mu shike da imani. To a niyan hakan muna roƙon ƴan uwa musulmai mu yi lila fi kafa uku game da lafiyan gaba ɗaya musulmai wanda muka ambato da wanda ba mu san ambato su ba. To Allah ya ba su lafiya cikakke. Mu karanci kul huwa da bismillah kafa uku. Allah ya gafarci ma mu san mu wanda muka sani da mu sani ba na musulmai gaba ɗaya. Mu karanci falaki da nasi duk shirri na nesa da kusa wanda mun sani da mu sani ba, Allah ya kawar mana shi. Makaranci alam na shirah da izaja duk alkhairi wanda mun sani da ba mu sani ba, Allah ya sada mu da shi. So daga nan mu karanci fatiha da ayatul kursi da salatul fati, zan mika wannan lasikan daga cikin malamanmu ɗayan su zai mana addu'a insha Allah.
Fakir ne.